DW taba kalashi.
Bayan aski da cire hakkin waya da cire belun mata da kaho da sauran ayyukan wanzanci ina bada magungunan gargajiya na fahimci a cikin sana'ar wanzanci akwai arziki.
Sana'ar wanzanci guda ce daga cikin sana'o'in kasar Hausa da suka jurewa sauki da sauyi da zamani ya kawo la'akari da yadda ƴan mungada ke ci gaba da rike ta tare kuma da yada ta a tsakanin ƴaƴansu. Shirin tabaka lashe na yau zai yi waiwaye kan sana'ar wanzanci a Niger da Nigeria, rawar da take takawa a cikin al'umma, har ma za mu kawo muku kadan daga cikin labarin wani farfesa da ke koyarwa a jami'a amma kuma yake ci gaba da rike wannan sana'a da ya gada daga iyayensa. Ni ne Muhammad Tijani Hassan madugun shirin na yau. Toma dalla. Tun kafin zuwan Bature, kasar Hausa ta mallaki sana'o'in hannu daban-daban da ke taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasar tattalin arzikinta. Wanzanci guda ce daga cikin irin waɗannan sana'o'i da duk da sauƙi da sauyi da zamani ya kawo, har yanzu ake gudanar da ita ko kuma aka zamanantar da ita duba da irin gudunmuwar da take bayarwa a zamantakewar Malam Bahaushe. A tsarin al'ada, baya ga aski da sallatu ko kuma kaciya da tsaga ko kuma tsage da cire hakkin wuya, wanzamai ƴan mungada kan gudanar da wasu ayyuka da suka shafi kawar da cutuka ko dai ta hanyar bayar da magani kai tsaye ko kuma ta hanyar tsaga jikin mutum domin yi masa kaho da dai sauransu. Bari mu fara yada zango a birnin Damagaram na Jamhuriyar Niger, inda ɗan mungada Aldo Wanzami daga karaguwar wanzamai ya shaidawa wakilin Mularwana Malam Hammi halin da wannan sana'a ke ciki, yadda suke tafiyar da ita da ma irin saddabarin da wanzami ke iya yi wa mutum idan ya shiga sabgarsa.
Sana'ar wanzamci mu dai iyayenmu suka gada mu kuma muke yi.
Me yake tattare da al'adar wanzamci?
Kawai mu gado ne a kiraye mu, wane ya ce wani zo a mu kaza, a wa yaran mu aski, a wa yaran mu sallatu, duka wannan shine muke yi. Kamar sunan ana suna mu je mu aski, mu komi da komi mu kare a sallame mu.
Ado, wani ci gaba ka gani a sana'ar wanzamci?
To mu dai a sana'ar wanzamci alhamdulillah duk abin da Allah ke bada an bamu, duk abin da Allah ya sa muna da rabo a cikin mun samu. Mu banda ita ban mu da wani aiki, babu wani aikin da zamu kama mu kasuwa ko wata kasuwa bamu sani ba. Wannan aiki na wanzamci shine muke yi, daga shi sai noma, kawai shi kadai muke yi wannan
dare da rana.
Ko ina barci in aka tasa ni ina je nayi wannan aiki, kuma ko cikin dubin ina ne duk inda ya kamata. Daga nan in wata ƙasa ce aka kai ni, in dai aiki ne kawai na zo na yi aiki, ban tare da wani shagu akan wannan aiki. Iyayenmu sun ba mu Allah ya yarda.
Ado, akwai wasu matsaloli da aikin wannan na wanzamci ke tattare da su?
Eh, to matsalolin shi yanzu mu da muke aikin wanzamci, in dai ba halkacin ku ne mu bane ba, ana zaman lafiya lau, babu ruwan mu, kowa nema abincin shi. Amma abin da ya sa bin ma so ka shiga cikin kasahin mu in muna aikin mu, kar ka shiga cikin kasahin mu ko ka ce kaka wannan in kai, saboda Allah yanzu sai mu wane ne kin mutum, ko ba gaskiya ba?
Ana cewa wai mutum ana iya danya tashi.
Eh, kware ku, tunda yanzu muka zo mun za mu yi aiki in ka hawo mu inda ba yanda yake so ba, ko kana so ba ta warke ba in za ta shekara.
A kasashen Hausa dai, alamar ganewan zami ita ce wata jaka ta fata da suke saka dukkanin kayan aikin su a cikin ta, wadda ake walakabi da zabira, wadda kuma galibi sukan gada daga iyayensu. Har wa yau Ado Wanzami yayi karin bayani kan mu'amalar wanzami a Niger da abokan hulɗa, irin magungunan da suke bayarwa, har ma yadda suke kare martabar wannan sana'a.
Ba irin wannan aiki bane wanda zaka ga mu ko mun dauki kaya mun tayi muna bin kofa kofa ko muna bin guri sai inda aka neme mu. Wanda muke yi iyaye da kakannu da muka yi su aka yi da uwayenmu suka zo ɗiyansu suka zo yanzu jikokinsu muke tare da su. In mutum ya ce wani a je gidana a muna aiki kaza sai mu je mu yi. Amma mu a matsayin mu komi ake yi a wurin in ba harkar mu bane bin mazo hali yanzu.
Ado, akwai wasu sallama da ake yi haka bayan kamar aure ko suna ko kuma wani abu dai haka?
Kai, mu in muka maka sallatu ko muka kaka yaro muka mishi aski muka mishi gyara muka kare mu ko sallatu, in ka ba mu wannan haki abinda kake ba mu kawai shikenan an kare. Wannan kyauta wata ran he mu ga mu ma da kai ka ji dadin aikin wannan hallo ka mu kyauta a ciki mun san da wannan. Amma mu bin mazuwa ko dan ana wani aure ko ana wani abu in ba harkar mu mu tauba tsaya a guri. ko aina ne wannan
abin da ya shahi cututtuka kamar wani makero wasu kuraje duk kuna bada maganin
duka muna bada maganin shi akwai makero akwai mamma iya hutowa yaro wanda yake mushi kuraje haka akan shi kuma zaka ga iya mugunya har akwai wanda sun yi sun sayi kwayoyi bai musu ba magani amma suka zo suka amshi magani da an bai yaron in ya sha kawai kwana biyu zuwa uku shikenan ya kare
a doko ka koya ma wasu haka
akwai yara da yawa a gida suna yi da ɗiyanmu da ƙannuwanmu yanzu tuka gabaɗe kowa su iya yi a wannan aiki kuma banmu da wani shagu duk yaron da muka hudda daga cikin gida muka ce mishi ya aiki ko a ko ina ya aiki
Ado ya taɓa cin karo da kan da ya kasa askewa
a'a ban taɓa bacin karo da kan da wani
dan an ce akwai wani gashin bai wuka ba ta hawan
shi babu mu bamu taɓa bacin karo da shi har yau
Ado ka yi magana kuna koya ma ɗiyanku har mata ma
a'a mu a cikin gidan mu yanzu mace ba ta yi ba a fara ba koya mata mu tunda uwayenmu ba su ma ba uzinin mu koyawa mata da sun ba mu uzinin mu koyawa mata da tun kamun mu zo ai akwai yayin mu da sun koya musu
Sabanin yankin da magaram na Jamhuriyar Niger a wasu yankuna na tarayyar Najeriya hatta ƴaƴa mata musamman ma matasa ba a bar su a baya ba akan wannan sana'a ta wanzanci. Gimbiya Sadiya Muhammad matasiya ce da ta gaji wanzanci a Najeriya ta yi wa DW ƙarin bayani kan yadda ta tsinci kanta a wannan sana'a har ma irin abubuwan da ta lakanta.
Na tsinci kaina a harkar wanzanci tun ina karama tun ban san mene ce ba za a zo ayi aiki a gabana. Ina gani musamman kin gani mace ce na taso ba a gama ta yawanci suna irin wannan harka ta wanza mai ba da bada magunguna to na taso alhamdulillah a gidanmu muna bada wa'annan ma taimako na bada magani da kuma abubuwa da dama wanda ya shafi aikin wanzanci idan aka yi haihuwa to za a zo a sanar wa mahaifinmu mu kuma sai mu je mu gudanar da aiki idan bangaren kawo ne ma mace tana so a yi mata kawo za a zo a sanar sai mu je har gida mu yi wa mutum ina zuwa asibiti ina yin kaciya da makamantansu
kamar yadda malam Bahaushe ke cewa gado sai dan gado kuma kowanne tsuntsu ya yi kukan gidansu hatta a bangaren waɗanda suka kai matakin kololuwar ilimin boko da akwai masu sana'ar wanzanci kamar Farfesa Bashir Aliyu Sallau malami a jami'ar Dutsen ma dake jihar Katsina a Najeriya ko da shike za a yi mamaki a ji malamin jami'a na aikin wanzanci amma ga dai waka a bakin mai ita
kowa san cewa ita kowa a jami'a kowa da lokacin da ake bashi ya je koyan ba kamar sauran aikin gwamnati bane wanda a ce ka je ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 3 ko zuwa ƙarfe 4 ka taso in na gama lecture ina zuwa aikin wanzanci ko kuma tun da safe kafin zo aji ƙarfe 8 ƙarfe 7 zuwa 9 ko zuwa 10 in je in yi sana'a wanzanci sannan in wuce jami'a
bayan aski da cire hakin waya da cire belun mata da ƙaho da sauran ayyukan wanzanci ina bada magungunan gargajiya kuma har yanzu ban bai gudanar da wannan abubuwa ba duk inda aka neme ni wajen sana'ar wanzanci ina zuwa in yi sana'ar wanzanci na fahimci a cikin sana'ar wanzanci akwai arziki
haka zalika Farfesa Bashir Aliyu Sallau ya kuma yi bayani akan kadan daga cikin suturar da wannan sana'a ta yi masa lamarin da ke karfafa masa gwiwa domin ci gaba da rike ta
malaman jami'a sun tafi yajin aiki gwamnati ta tsayar da albashi amma Allah cikin ikon shi da ban dora ma kaina girman kai ba in na hito da zabira ta aka gaya ma inda aka haihu kulliyomin cikin wannan yinin ina samu abinda zan biya bukatar rayuwata da ta iyalina waɗannan abubuwa su suka ƙara min ƙarfin gwiwa riko da sana'ar wanzanci domin dan na lura da cewa dukkan wanda ya yada abinda ya gada to yana cikin tashin hankali
tasiri da kuma ƙarfi da sana'ar wanzanci ke da a ƙasar Hausa sun sa an kirkira mata sarauta inda ake kiran basaraken sarkin aska kuma watakila a shirye-shiryenmu na gaba za mu taɓo muku wannan sarauta to amma kam yanzu a nan ne za mu ɗiga shirin na yau aya a madadin wakilinmu da ke da magaran mularwa na malam Hami da sauran 'yan uwa abokan aiki Muhammad Tijani Hassan ke cewa na bar ku ƙalau daga nan birnin Bon.